ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a wannan yammaci na Laraba 23 ga watan Jumadal Akhira hijrar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wadda ta yi daidai da 25 ga watan 12 na shekara ta 2024 dan ci gaba da karatu daga littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam wallafar al-Hafiz Abdul Ghani بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عليه منا cikin babul idain wannan shine majalisi na 100 a babul idain hadisin da zamu tashi kansa cikin wannan babi hadisi ne da aka samu daga Jabir dan Abdullah Allah yarda da shi. Ina jin shi ne ko? Na'am.
Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكعا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم حتى مدى نعم ثم مدى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر حدب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء صفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله فقال لأن كنا تكسن الشكاة وتكفرنا العشيرة قال فجعلنا يتصدقنا من حليهن يلقينا في صوب بلال من أقراطهن وكواتيمهن
وانا حديثي an samu daga Jabir dan Abdullahi Allah yarda da shi yake bada labari cewar shahidtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama as-salata yawmal idi na halarta tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sallar ranar idi ma'ana sallar idi kenan ya halarci sallar idi a ranar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bada'a bis salati qabla al khutbati lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo filin idi sai ya fara sallar idi gabanin yayi khutba bila adhanin wala iqama ba tare da kiran salla ba kuma ba tare da iqama ba kenan sallar idi ba a mata kiran sallah kaman yadda aka sabawa sauran salloli guda biyar, kamar yadda aka saba yi wa sallar juma'a. To amma ita sallar idi babu kiran sallah, kuma babu iqama kabbara, kawai ake a shiga sallah din. Thumma qama mutawakki'an ala bilalin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya idar da sallarsa ta idi, sai ya miƙe tsaye yana mai dogaro da Bilal, ma'ana ya jingina da jikin Bilal. Wannan shine dalilin da yasa wasu daga cikin malamai suka ce babu laifi liman in zai yi kudu ba ya dogara da wani abu. Zaka ga wasu in suna kudu ba za su rike sanda. To wasu daga cikin malamai da suka tafi akan halartin rike sanda idan za a yi kudu ba sun dogara da wannan aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya miƙe zai kudu ba sai ya dafa jikin Bilal ya dogara da shi. Sai suka ce wannan yana nuna halarcin ka dogara da wani abu a yayin kudu ba, kamar yadda annabi ya yi ana. Fa amara bi taqwallahi ta'ala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo kudubarsa cikin kudubar sai ya yi umurni da taqawa. Mecece taqawa? Taqawa malamai sun mata fassara da an taja'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya, wannan ita ce ma'anar taqawa, ka sanya tsakaninka da azabar Allah ka sanya shamaki, ka sanya garkuwa, wannan ita ake kira taqawa. Kenan duk wani abu da zai jefa ka cikin ukuba da azaba ta Ubangiji ka guje masa, to in kai haka kai taqawa. Fassarar da malamai suka yi wa taqawa, ɗaya daga cikin magabata da ake kiransa Talqu ibn Habib shi ma ya fito mana da ma'anar taqawa, yace an ta'amala bi ta'ati Allahi tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyati Allahi takhafu iqaballah, yace kai aiki dan yin da'a wa Allah dan fatan sakamakon Allah, wannan shine taqawa. Sannan ka kauracewa sabon Allah dan gujewa uquba Allah, yace wannan shine taqawa. Sayyidina Umar ya tambayi ɗaya daga cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kan taqawa, ce mecece taqawa? Sai ce ka taba bin hanyar da take da kaya, inji wannan sahabi. Sayyidina Umar yace na taba bi, yace to da kabi yaye kai? Yace ai nayi taka tsantsan ta yadda ban yadda na fada cikin kaya ko na taka ta ba, sannan duk inda zan daga kafata in aje zan kula da gurin gabanin in aje kafata, ce to wannan shine taqawa. Kai taka tsantsan ga abin da zai jefa ka cikin fushin Ubangiji, ka kula ka mai da hankali. To annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a kudubarsa da yayi a wannan idi da Jabir dan Abdullahi Allah ya dade shi yake bada labari cewa ya halatta yayi umurni da taqawa, wa hatha ala ta'atihi, sannan kuma ya kwadaitar kan yin da'a wa Allah madaukakin sarki a kudubar tasa. Kenan ana so liman a lokacin da yazo yin kuduba sawa'un ta sallar juma'a ce ko kuma kuduba ta idi, ya maida hankali kan waɗannan bangarori, ko da wasu bangarori daban za su shigo, to ana so ya maida hankali kan wa'azi da nasiha da faɗakarwa da jan hankali wa mahalarta bisa taqawa da kuma da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa'adha an-nasa wa dhakkarahum, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa'azi wa mutane, wa'azin da zai sanya zukatunsu su zamanto sun yi taushi, wanda zai sa su yi kokarin faɗi tashi wajen neman sakamakon Ubangiji da kuma gujewa uqubarsa. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tunatar da su abubuwan da suka mance na hukunce-hukunce na shari'a, shine wa dhakkarahum, annabi ya tunatar da su. Galibi mutane sukan san abu amma sai su mance. To daga cikin hikimomi na hudu ba ana tunatar da mutane bisa ga abubuwan da suka mance. Thumma madha hatta atan nisa'a, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya kare khutubarsa ga maza sai ya wuce har ya tafi gurin da mata suke zaune. Wannan yake nuna babu cuɗanya tsakanin mazan da matan, ga gurin maza nan ga can kuma gurin mata. Wannan shine karantarwar musulunci. Musulunci ya haramta cuɗanya tsakanin maza da mata. Abin da za a yi koda a guri guda za a yi, a tare za a yi, amma ba a cakuɗuwa maza da mata. Gurin maza daban, na mata ma daban. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya kare khutubarsa sai ya wuce ya tafi gurin da mata suke zaune ya je tadda su a can. Fa wa'azahunna, su ma da ya je gare su sai ya musu wa'azi, ya faɗakar da su, ya ja hankalinsu. Wa dhakkarahunna, ya tunatar da su bisa ga abubuwan da suka mance. Wa qala, sannan a cikin kutubarsa su matan ya ce musu, ya ma'sharan nisa'a, ya ku taron mata, tasaddaqna, ku yi sadaka. Annabi ya umurce su da yin sadaka. Mecece hikima da ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu umurni da yin sadaka? Ya ce fa inna kunna aktharu hatabi jahannama, saboda lallai kufa matan nan ku ne mafi yawan makamashin wutan jahannama. Dama Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Allah yana gargadi da tsawatarwa cewar fattaqun nar, ku ji tsoron wuta, allati waquduha an-nas wal hijara, wadda ita wannan wuta makamashinta mutane ne da kuma bakaken duwatsu. To mata suna su ne mafi yawa cikin mutane. Nan Allah ya ce waquduha an-nas, mutane ne makamashin wuta, wutar jahannama da kuma duwatsu. To a cikin mutanen kuma mata sun fi yawa. A wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa inna kunna akthara hatabi jahannama, saboda ku mata ku ne mafi yawan makamashin jahannama. Itan da ake iza wutar jahannama, a rura wutar jahannama da ita, mutane suna daga ciki, galibinsu kuma mata ne. Faqamati mara'atun min sitatin nisa, sai wata mace ta miƙe daga tsakiyar mata. Sitati wato wasati, tsakiyar mata. Wata mace da take zaune a cikin mata a tsakiyarsu sai ta yi maza ta miƙe. Saf'a'ul khaddaini, wacce take da fuska wacce take wankantar wada, ma'ana ita ba ja bace, ita ba baka ba. Launin da ya hada tsakanin ja da baki shine a larabci ake kiransa as-saf'u. Macen da ta zamanto ita ba baka ba ba ja ba, a larabci ana kiranta saf'a'u, shine Bahaushe kuma yake cewa wankantar wada. Ita ba baka ba, ita ba fara ba, bata nan bata nan, ba za ka ce mata baka ba kuma ba za ka ce mata fara ba. To ita ce a larabci ake kiranta saf'a'u. To sai wata mace wacce fiskarta ya zamanto ba baki ba ja ba, sai ta yi maza ta miƙe. Wannan me yake nuna mana? Ya halatta mata su bude fiskokinsu kenan, tunda wannan fiskarta abu ɗaya yake. Har shi Jabir ɗan Abdullahi da yake ba da labarin wannan hadisi yake bayyana mana kalar fatarta. ba kuma ta ko ina gani ba sai daga fiskar ta. Shi yasa yace safa al khaddaini, wacce kuma tinta suke wankantar wada, ma'ana fiskar ta wankantar wada. Mata an musu umurni su yi sitira daga sama har kasa, wannan umurni ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhay. Ya kai annabi kai umurni wa matanka da 'ya'yanka da kuma mata mu'minai su sanya sitira su kusantar da shi zuwa ga kasa har ma ta kai ga yana taba kasa. Wannan sitirar mata kenan. Annabi yace almar'atu kulluha 'awra, mace gabaki dayanta al'aura ce, ba a so idan za ta fita ta bayyana wani sashe na jikinta, in ta haka ta saba wa Allah banda fiska da tafin hannu, illa al-wajha wal khaffain, banda fiska da tafin hannu su ne kawai ba al'aura ba a jikin mace. Kenan in mace ta bayyana fiskarta ko tafin hannunta wannan babu laifi, amma banda fiska da tafin hannu duk wani guri da mace za ta bayyana daga jikinta ta bayyana tsaraitinta wanda zai iya jefa ta cikin la'anta na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma galibi a yau za ka ga mata ba su damu ba, wata za ta yi za ta sa sitirarta sai ta ɗauko gyalarta ya niganta ni sai ta yafa, wata gyalar ma a kafada za ta sa, kana ganin muyanta a waje, ga kitsanta a waje, ga kwalliya nan na sa'awarwar duk ta bayyana, haka wannan za ta je ta da cikin la'anta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma abun ya zama ruwan dare, har ma ana gani wayayyu su ne za ka ga suna fidda tsaraicinsu. Wayayyu ko fitsararru, sai dai fitsararru ba wayayyu ba, saboda ana ganin wai wacce za ta yi hijabin ta yi sitira sosai, ana gani kamar akwai karancin wayewa ko kuma gidadanci, addinin ne karancin wayewa, umurnin Allah ne karancin wayewa, umurnin manzon Allah shi ne gidadanci. Mata a hirdinku a kiyaye umurnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai a zauna lafiya. Galibin mata yanzu musamman idan wani biki ya tashi, to nan ne za ka ga sabon Ubangiji ta fiskar tsaraici da ado caba ado, wasu hattirari ma za su sa su fita, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wacce ta caba ado ta sanya tirare mazinaciya ce, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce ku la'ance su la'antattu ne sallallahu alaihi wasallam, mu kuma a yau a society mu ba a dauke shi a bakin komai ba. Uba zai ga yarsa ta caba ado ta fita, amma ba zai ce mata cikanki ba, amana ce ka tozarta sai Allah ya tambaye ka. Wa wanda yake da kannansa, wanda suke karkashin ikonsa da kulansa, zai ga ta caba ado ta fita ba zai ce mata komai. Miji haka zai ga matarsa ta taba ado ta fita ko kuma ta fita da tsaraicinta ba ta yi sitira irin na musulunci ba, ba zai ce mata komai ba. Wani ma shi zai umurci mace ta fita da tsaraicinta. Wannan duka sako ne na Ubangiji, fito na fito ne da Ubangiji subhanahu wataala, shi ne yayi wannan umurnin. Kiyaye umurninsa zama lafiya ne, saba wa umurninsa kuma fitina ne da bala'i da shi da manzansa. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Masu saba wa umurnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su tsoraci wata fitina da za ta iya sauka a kansu ko kuma azaba wanda yake mai radadi ya shafe su. Saboda haka wasu fitintinu da mukan tsinci kawunan mu a ciki, sabubbansu zai iya komawa ga irin wasu ayyuka da muke aikata da bamu dauke su a bakin komai ba, amma kuma masu girma ne gurin Ubangiji subhanahu wataala. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kun dauki wannan aiki a matsayin mai sauki ba komai ba, is nothing, amma kuma a gurin Allah babban abu ne. Abu ne wanda yake mai girma da Allah zai iya halaka bayi a sakamakon sa. Mace in ta bayyana fuskar ta babu laifi, amma in ta rufe da niqabi wannan yafi, dan malaman Saudiya su kan ma suna ga wajibi ne yin niqabi, wajibi ne a yi niqabi. a sa marfin fuska, mace ta sa marfin fuska, to amma inda za ta bude babu laifi, amma rufewan shi yafi. Wannan mata da Jabir ɗan Abdullahi Allah yarda da shi ya siffanta mana siffofinta, cewar wankan tarwaɗa ce ta fuskarta. Sai ta miƙe a tsakiyar mata, faƙalat, sai ta ce, lima ya Rasulallah, me yasa mata suka zamanto su ne mafi yawan makamashin wuta? Yanzu tana so ta ji sababin don sa guje masa, ba wai tana fito na fito ba ne da wannan hukunci na Ubangiji. Su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa fito na fito da hukuncin Ubangiji, mazansu da matansu. Da abinda ya zo daga gurin Ubangiji, hukunci daga gurin Ubangiji, sami'ina wa ata'ana, sam'an wa ta'ata. Wannan ita ce ɗabi'ar waɗannan bayin Allah, mazansu da matansu. In ka ji suna tambaya irin wannan, suna so su ji sababin ne don su guje masa. Wani sababi ne ya sanya mata suka zamanto su ne mafiya yawan makamashin wutan jahannama? Wannan ita ce tambayar wannan sahabiya. Kala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, li'anna kunna tukthirna shakata. Ga dalilan nan manzon Allah zai bayyana. Manzon Allah bayyana dalilai guda biyu. Dalili na farko ya ce, li'anna kunna tukthirna shakata, saboda ku mata kuna yawan kokawa daraki. Wallahi ba ni da lafiya, wallahi kwana nayi, wallahi wuni nayi, da ciyan ciki, da ciyan kai, korin tsawa ba ni, kun fiye raki, sannan kuma kun fiye yawan kokawa, kaza ya kare, ba kaza, baka yi kaza ba, baka kawo kaza ba, to me yasa kai kaza? Annabi ya ce, saboda suna yawaita yin wannan ɗin. Ga yawan raki abu ƙas, sai kaga tana raki, wallahi ba za ta iya kaza ba, wallahi ciye kanta ne ke ciwo, wallahi cikinta, wallahi kafarta, wallahi bayanta. Sa'annan kuma ga yawan ƙorafi, me yasa ba a kawo kaza ba, me yasa kaza aka kawo shi bai ba wadatacce ba, me yasa aka nemo kaza iri kaza ba a nemo wanda ya fi shi quality ba, ba a nemo wanda ya fi shi kyau ba, me yasa aka siyo kaza ba, ba a siyo kaza ba, me yasa kaza? Wannan shine daga cikin dalilan da yasa suka fi zama mafi yawan makamashin wuta, suna da raki da kuma yawan korafi da yawan kokawa. Na farko kenan. Na biyu ya ce, wa takfurna al'ashira, kuna butulci wa abokin zama. Shine miji, miji zai tafaɗi tashi yana wahala, ya fita da daɗi ba daɗi dai zai samu. Yau ya samu, gobe ya samu, jibi ya samu, a rana ɗaya in aka samu tseko, to sai kaga sama ta rikito, kaman sama na ƙoƙarin rikitowa, kaman za a hau sama a rikito. Zai kwana 20, 30, 40 kullum ba a taɓa samun tseko ba. Idan da za a samu tseko rana ɗaya, sai kowa ya ji su a unguwa. Kaga butulci ne wannan. Ya kamata a waiga a ga aiko a baya fa yana ƙoƙari, yau an samu akasi a masa uzuri, ko kuma kullum ana zaune ƙalau, yana kyautata mata mu'amala. Rana ɗaya idan ya ɗan kuskure, shi kenan ba ɗan banza kamar shi, ba matsiyaci kamar sa. To wannan butulci ne. Ya kamata wanda yake ƙoƙari a ga ƙoƙarinsa, kuma a jinjina masa. Amma fa ba duka mata ba ne suka zama haka. Ana magana ne kan galibin ɗabi'unsu. Wasu matan tabbas sun san halacci, kuma sukan kiyaye wa mutum nagartarsa. Akwai su a cikin wannan zamani da muke. To ta ɗaya hannun kuma wasu ba su sani ba. Za ka yi ta mata ɗawainiya da hidima, kana faɗita shi, kana wahala. Idan aka ɗan samu kuskure daidai da rana ɗaya, ba za ta ɗaga maka ƙafa ba, ba za ta ma uzuri ba. Kuma kowa sai ya ji ku. Ta koka ka a nan, duk inda ta zauna sai ta koka ka. Ta koka ka gurin ƙawayenta, ta koka ka gurin danginta, ta koka ka gurin maƙwabtanta. Ɗan tseko da aka samu na rana ɗaya. To wannan dalili ne cikin dalilai da suka sanya suka zama mafi yawa daga cikin su makamutan jahannama. Ka sai Jabir dan Abdullah yace wallahi saddana milina sai wannan bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka dinga sadaka da kayan kwalliyan su wata ta sa sarka na zinari ta sa awarwaran zinari sai ta cire ta ce gashi fi sabilillah haka nan suka dinga ciro kayayyakin kwalliyan su suna sadaka da shi yulqina fi thawbi bilalin min aqratihinna wa khawatimihinna suna jefawa cikin mayafin bilal na daga dan kunnayen su na zinari da azurfa da kuma zobe-zoben su na zinari da azurfa suna jefa shi fi sabilillah gashi me yasa suka yi ta wannan sakan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu su yi sadaka domin ya ga mafi yawa makamashin mutane su ne sadaka ya zama wa bawa garkuwa da shigan sautan jahannama kenan abun so ne musulmi ya yawaita yin sadaka dan me dan ya samu shamaki daga shiga wutan jahannama sannan mata abun so ne su yawaita sadaka sosai saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bankado cewar mafi yawan su makamashin wutan jahannama sadaka kenan tana kashe bala'i na hukuba na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara sadaka tana kashe zunubai kamar yadda ruwa ke kashe wuta haka sadaka take kashe zunuban bawa wanda za su sa bawa ya afka cikin hukuba da fushi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan hadisi da muka karanta darussa da fa'idoji da zamu dauka daga hadisin darasi na farko da zamu dauka daga hadisin zamu fahimci yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke kwadaituwa wajen kubuta daga ukuba da fushi na Ubangiji subhanahu an gunna Allah sai sabbi dalilin da yasa samu makamashin wutan jahannama sai suka yi ta dan rige wajen yin sadaka dan me dan su kubuta daga hukubar Ubangiji subhanahu wataala amma da zan muhimmin hadisin yana karantar da mu butulti ka sai shiga cikin hukubar Ubangiji dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma mutan mutan jahannama ne daga cikin dalilan da ya sanya suka zama jahannama annabi ya ce ya fura shi suna butulciwa mutuma buci dalili ne daga cikin dalilai sababi ne daga cikin sabubba da za su afka bawa cikin ukuba na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da karancin hakuri da yawan kokawa yakan jefa bawa ga ukuba ta Ubangiji subhanahu wataala saboda wannan sahabiya da ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa mafi yawan su suka zama sune makamashin wutan jahannama annabi yace li anna kunna tuksirna shakata saboda ku din kuna yawaita korafi da koke yanan ba a so mutun ya zama mai yawan korafi wannan ba iya mata kawai ba har mazan ma ba a so ka zama mai yawan korafi abin da ya same ka kowa sai ya ji duk inda ka zauna sai ka yi tadin matsala kaza ta same ka jarraba kaza ka hadu da ita to me amfanin haka babu laifi in ka koma kokama wanda zai taya ka wajen warware wannan matsala da ka samu kanka ciki wannan babu laifi. Amma kawai dan dai ka tada wa mutane ka nuna musu rashin jin dadinka da yanda kake cikin wani matsanancin yanayi, wannan yana nuna karancin hakuri ga bawa da kuma rashin mika wuya da sallamawa hukunci na Ubangiji subhanahu wataala. Kenan mutum ya zama mai korafi ga duk abin da ya same shi babba da karami, ya zama mai yawan korafi, mai yawan kokawa, kuma duk wanda ya haɗu da shi sai ya koka masa, wannan ba a san sa. Saboda kamar rashin sallamawa hukuncin Ubangiji ne wanda hakan zai iya jefa bawa cikin ukuba ta Ubangiji. Ana so bawa kyau ya zama mai kyautata zato wa Ubangiji, duk abin da ya same ka mummuna ka kyautata zato wa Ubangiji, karka muna na zato wa Ubangiji, karka ji cewar dan Ubangiji baya son ka ne ya jarrabe ka da kaza mummuna, ka kyautata masa zato, ka ji cewar tayu rahama yake nufin ka da ita na wannan jarraba da ya jarrabe ka da ita, tayu zunubanka ne yake so ya goge maka. Hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana cewar bala'i da fitina ba zai gushe ba yana samun mumini a karan kansa da iyalansa, ƴaƴansa da dukiyarsa, har awayi gari ba shi da kowane zunubi ko ɗaya sakamakon wannan fitinar da ke samunsa da an shafe masa zunubinsa. Har awayi gari yana tafi a ban ƙasa ba zunubi ko ɗaya tare da shi. Saboda yau an jarrabe shi da malaria, gobe typhoid, jibi hawan jini, gata, danka, ɗansa ya yi rashin lafiya, ɗansa ya karye, barayi sun masa sata, ya samu karaya arziki. Haka duk waɗannan jarabawi ne da fitintunu. Ɗansa ya kangare ya ki jin maganarsa, duk jarabawi ne da fitintunu da Allah ke jarraban bawa cikin iyalansa, ya jarrabe shi a karan kansa, ya jarrabe shi cikin dukiyarsa. Annabi ya ce ba zai gushe ba yana haɗuwa da jarraba kala-kala daga gurin Ubangiji har ta kai ta kawo yana tafi a ban ƙasa ba shi da zunubi ko da kwada. To idan Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe ka da wata jarrabawa, kyautata masa zato, ka ji cewa yana nufinka da alheri, zunubanka ne yake so ya goge maka dan ka haɗu da shi lami lafiya, ka shiga cikin rahamarsa. Dr. Mansur Isa Yalwa yana ba da kissar wani mutum, ya ce a gabansa abin ya faru. Ya ce yana tafiya zai je Kano, sai ya tsaya a Udin. Inda ya tsaya wani mutum ya sayi abinci, yana cin abincin, sai wani kuturu ya taho ya zo yana roƙo yana bara gurin wannan mutumi mai cin abinci. To galibi idan ya zo ya kula cewa ba za ka ba shi ba, sai yi wata dabara, sai ya ɗago maka hannun gashi nan yana ta ɗiwa, kai kuma da kake cin abinci sai ka ji ƙyamar cin abincin kawai sai ka ban masa. To wannan mutumi bai daɗe da fara cin abincin ba, wannan kuturu sai ya zo sai ya tsaya a gabansa, ya ga mutumin dai hankalinsa bai yo kansa ba, sai ya ɗago masa yatsun nasa, ran mutumin sai ya ɓaci, kawai sai gurgi ma da abincin, abincin ma ya zube, yana korafi mutumin, ya tashi ya tafi. Kuturinsa ya ce ai kaga irinta, kaga irinta, kai ka jawo mun da ka bar ni a cikin wannan yanayi, da ba ka bar ni cikin wannan yanayi ba za a mun wannan wulakancin. Da wa yake magana? Da Allah yake magana. Ransa a ɓace, wai shi ya kaga irinta, ai kai ka jawo mun da ka bar ni cikin irin wannan yanayi, gashi nan ana wulakanta ni, da ba ka bar ni cikin irin wannan yanayi ba ai ba za a wulakanta ni. Kaga wannan ai ba shi da rabo, ba rabo a duniya, ba rabo a lahira, in ba Allah maɗaukakin sarki ne masa taufiki ya gane kuskure da yake kai na jahiltar wane ne Ubangiji. Ubangiji fa ya fi mu tausayin kawunan mu fa, duk yanda kake son kanka da tausayin kanka Ubangiji ya fi ka. saboda rahamar da take gurin Ubangiji kashi 99 ne, mu kuma a cikin kashi ɗaya da ya raba tsakanin mu fa kake tausayin kanka, kake tausayin mahaifiyarka, kake tausayin mahaifinka, tausayin matarka, tausayin ɗanka, duk a cikin ƙwaya ɗaya ne da Ubangiji ya raba tsakanin mu. Shi kuma ya bar 99 a gurin sa, kaga yafi mu tausayin kawunan mu. Shine ma'anar Ar-Rahmanir Rahim. To in kaga mutun yana muna nazato wa Ubangiji a irin wannan gaba, bai san wane ne Ubangiji ba, bai san girman rahamarsa ba. Yanzu har maganar da yake din rahama Ubangiji ne, in Ubangiji ya ga dama sai ya kabe bakin nasa. Tafiyar da yake rahama Ubangiji ne, da ya je asibiti ya ga wani yana kwance sai yadda aka yi da shi, wani kuma mahaukaci ne shi, Allah bar shi da hankalinsa. Diyamance waɗannan ni'imomi na Ubangiji. Abincin karan kansa inda za a bashin Ubangiji bai ga dama ba, ba zai iya ci ba, in ya ci ma ba zai wuce ba, zai tsaya, duk ba rahamar Ubangiji ba ne. Amma duk waɗannan ni'imomi ya makance a kansu, yana kallon wata jarrabawa guda da Ubangiji ya masa. Bai gode bisa waccan ni'imomin ba, na farko kasantuwarsa musulmi, wasu suna nan kafirai. Ai babu jarrabawa da tafi girma kamar jarrabawar kafirci. Duk jarraba da aka maka a duniya mai sauki ce in ba ta kafirci ba ce. Saboda kafiri Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa ɗaga masa ƙafa ba, a wuta zai dawwama. To kai Allah ya maka girman ni'ima da ya sa ka zama musulmi, to shi ya mance cewa shi musulmi ne. Kaga wannan ni'ima ce mai girma. Wasu kuma suna nan suna bautar rana, wasu suna nan suna cewa Allah uku ne, wasu suna nan suna bautan wuta, wani kuma yana nan shi kwata-kwata ma ba shi da addinin, kai kuma sai Allah yi ka musulmi. Amma ya mance da wannan ni'imar, zai ci abinci ya sha ya yi bacci, duk ya mance da wannan ni'imar. Wani ba zai iya ci ba, wani sai dai a sa a ɗaura masa, a ɗura masa abin ya masa amfani na abincin, amma ba zai iya ci da bakinsa ba ya wuce. Shi kuma zai iya ci, ya mance da wannan ni'imar. Wani ba zai iya tafiya ba, wani yana kwance sai an ɗaga an kwantar, amma shi Allah ba shi damar ya je nan ya je can, kuma yana magana da bakinsa. Amma duk ya mance da waɗannan ni'imomi na Ubangiji, yana kallon jarrabawa ƙwaya ɗaya ko biyu da Ubangiji ya masa, yana nuna baƙin cikinsa da ɓacin ransa. A ga wannan akwai rashin sanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To ba a so bawa ya zama mai muna na zato wa Ubangiji, hakan ya ɗebe shi ya ta kai ƙaran Ubangiji gurin halittu, ya yi ta kokawa duk inda ya zauna, yana kokawa, ni kan kaza ya same ni, ni kan na shiga hali kaza, duk wanda ya haɗu da shi ya koka, ya haɗu da wancan ya koka. To wannan zai asara, asara guda biyu. Asara ta farko, jarrabawa dai tunda Ubangiji ya kaddara tana nan tare da shi. Asara ta biyu, maimakon an jarrabe shi ya zamanto wannan jarraba da aka masa ya fita da sakamako, sai ya tashi a tutar babu. Kaga ya biyu babu. Jarrabawa Ubangiji tunda ya kaddara ta tana nan tare da shi. Kokawansa ba zai sa jarraba ta kau ba, ba zai sa ta tafi ba. Sannan kuma maimakon ya fita da natija, ya fita da sakamako bisa wannan jarrabawa da aka masa, sai tashi a tuta babu. Wani ma maimakon sakamakon sai fita da zunubi, musamman wanda zai muna na zato wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan hadisi yana karantar da mu bawa ya zamanto mai korafi, yawaita korafi. Korafi ba abun ki ba ne gaba ɗayansa, amma ka zama mai yawaita korafi, babba da ƙarami, kuma ko ina kowa. To wannan ba a sansa, zai iya jefa bawa cikin uquba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fa'ida ta hudu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewar mata na sahabbai waɗannan bayin Allah suna rige-rige wajen aikata ayyuka na alkhairi. Mu duba mu ga yadda suke cire abu mafi daraja daga gurinsu, tunda a kayayyakin kwalliyar mace tabbas ba ya zinari. Duk wani kaya da mace za ta yi kwalliya da shi ba ya zinari. Shi yasa ko kayan aure aka kai irin na al'ada, idan aka bincika aka bincika aka ga ba zinari, sai a ga kayan auren bai gama cika ba. Amma aka ga zinari, komin kashin kayan auren sai ga yana da valu, yana da kima. To abu mafi daraja cikin kayan kwalliyar mace ba ya zinari. Sai gashi bayin Allah nan sahabbai mata da shi suke sadaka, shine lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ba za ku samu kyakkyawa gurin Ubangiji ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so. To su yanzu cikin jerin abubuwan da suka mallaka ba abin da suke so kamar zinarin nan. to saboda haka da suka tashi sadaka sai suke yi da shi. Ku kaga wannan yake nuna mana yadda suke rige-rige wajen aikata aikin alkhairi dan neman yardar Ubangiji subhanahu wataala da kuma gujewa fushin Ubangiji subhanahu wataala. Kenan mata ne masu neman yardar Allah madaukakin sarki, masu kwadayin abin da ke gurinsa na falala da rahama, sannan kuma masu gudun fushinsa da ukubarsa. Wannan yasa suka dauka daga cikin abin da yake mafi daraja, abin da yake mafi tsada, mafi kima a gurinsu, suka ciyar da shi fi sabilillah. Fa'ida ta biyar da za mu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, hadisin yana karantar da mu cewa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an zo idi, sawa'un idi ne na karamar sallah ko babbar sallah, shine manzon Allah na farawa da sallah gabanin kuduba. Sa'annan kuma fa'ida ta biyar da zamu dauka ko ta shida da zamu dauka daga wannan hadisi da muka karanta, hadisin yana karantar da mu cewar idan an zo sallar idi ba buƙatar kiran sallah ballantana iqama. Domin Jabir dan Abdullahi yace ya halarci sallar idi tare da manzon Allah ba tare da an yi iqama ba, ba tare da an kira sallah ba, kawai aka tada sallah. Fa'ida ta bakwai da za mu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, hadisin yana karantar da mu halarcin mai kuduba ya jingini zuwa ga wani abu, sawa'un katanga ce ko kuma sanda ce ko kuma wani wanda yake tsaye kusa da shi, babu laifi a yayin kudubarsa ya jingina zuwa gare shi. Kaga kenan babu laifi. Ai za mu ga wasu limamai in sun tsaya kuduba suka rike sanda ko, to kar a kushe musu gaba daya. Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah masa rahama shi ya dauki abun a matsayin ma bid'a ce, rike sanda a yayin kuduba yana fahimtar cewar bid'a ce saboda manzon Allah ba ya yi idan ya zo kuduba. To amma abinda za a faɗi a gabar, tabbas annabi bai dimanci yin haka ba, amma wanda suke riƙewa din sun yi la'akari da wannan aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kama Bilal ya jingina da shi. Sai dai kuma abinda za a ce shine hatta wanda suke riƙewan kar ya zama diman da'iman, saboda ba haka bane aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu laifi jifa-jifa in an rike, amma a dimanci rike shin tabbas za a iya fadawa ba ramin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tsawatar a kansa. Fa'ida ta takwas da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, hadisin yana karantar da mu babu laifi idan ka nemi taimakon wani cikin ‘yan uwa ko kuma cikin ɗalibai ya taimaka maka wajen isar da wani saƙo ko kuma wajen aiwatar da wani abu. A ina muka gano wannan fa'idar yadda annabi ya jingina da jikin Bilal? Kaga wannan kaman ya nemi agajin Bilal ne ya taimaka masa wajen jinginuwa zuwa gare shi. Kenan babu laifi in ka nemi agaji ko taimako na wani cikin makusantanka ko waɗanda kake tare da su. Fa'ida ta takwas da za mu ɗauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewar mafi girman wasiya da ya kamata limamai da masu kuduba da masu karantarwa su yawaita yi wa mutane ita ce wasiya akan tsoron Allah, kamar yadda Jabir ya bayyana cikin hadisin nan cewa manzon Allah ya ja hankalinsu kan tsoron Allah. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah ya ce mun yi wasiya ma ahlul kitab, wanda aka ba wa littafi, ahlul kitabi kenan Yahudu da Nasara, waɗanda suka zo gabaninku dame da takawa tsoron Allah, da kuma mun muku wannan wasiya ta takawa. Fa'ida ta tara da za mu ɗauka daga wannan hadisi da muka karanta, hadisin yana karantar da mu halaccin a keɓe mata da karantarwa ko kuma wa'azi ko fadakarwa ko jan hankali. Sannan kuma ya halatta namiji ya karantar da mata, saboda a nan gurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yaje yake karantar da matan sahabbai, ya musu wa'azi, ya musu nasiha, ya fadakar da su, ya tunatar da su. Kenan wannan yake nuna halarcin namiji ya karantar da bayin Allah mata. Fa'ida ta goma da za mu ɗauka daga wannan hadisi da muka karanta. Hadisin yana karantar da mu halarcin halattar mata masallacin Idi, hatta ma wanda ba su da tsarki, kamar yadda za mu zo mu karanta a hadisin da yake biye ma wannan hadisi. Fa'ida ta 11 da za mu ɗauka daga wannan hadisi, hadisin yana karantar da mu cewar sadaka sababi ne da ke sa Allah maɗaukakin sarki ya goge wa bayi zunubansu, ya tseratar da su daga wutan jahannama. Kenan akwai buƙatar mu yawaita sadaka ƴan uwa, musamman a wannan zamani da ake cikin kuncin rayuwa, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya hore musu, ya yalwata musu, hannayensu suka zamanto suna cuɗan bayansu, to su zamanto masu sake hannu sosai. Har ma wanda Allah bai yalwata musu ba, idan kana da rufin asiri to kar a barka a baya, kai ma ka yi gwargwadon ƙarfinka, gwargwadon ikonka. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Fa'ida ta 12 da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, yana karantar da mu halarcin mace ta tambayi namiji malami mai karantarwa mas'ala ta addini. Saboda wannan mata lokacin da ta ji wannan batu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mata su ne mafi yawa makamashin wutan jahannama, sai ta yi maza ta miƙe ta yi tambaya wa manzon Allah, ta ce limadha ya rasulallah, me yasa ya manzon Allah. Wannan yake nuna halarcin mace ta yi tambaya wa namiji malami ko mai fatawa ko mai karantarwa. Fa'ida ta 13 da za mu ɗauka daga wannan hadisi da muka karanta, hadisin yana karantar da mu cewar ba wajibi ba ne mace ta lulluɓe fuskanta, amma lulluɓe fuskan shi ne ya fi a lokacin da ta yi sutura za ta fita waje. Idan ta yi sutura ta rufe jikinta ta rufe fuskanta, ba ma wanda zai gane ta har ta je inda za ta je ta dawo. Su malamai na ƙasar Saudiya suna ga in ana so a gano a ina ne kyan mace yake, suka ce a fuska. Allah kuma a cikin Qur'ani ya ce wala yubdina zinatahunna, kar su bayyana kwalliyansu, suka ce duk kwalliya kuma na mace ya kare a fuskarta. Suka ce to tunda Allah ya ce wala yubdina zinatahunna, kenan dole ne su rufe fuskokinsu. To amma kamar yadda muka yi bayani, kuma kamar yadda muka gani a wannan hadisi, shi rufe fuskan ba dole ba ne, amma an fi so a rufe din. In mace ta rufe dan neman yardan Allah, za ta samu yardan Allah din. Fa'ida ta 14 da za mu ɗauka daga wannan hadisi da muka karanta, hadisin yana nuna mana halarcin yin sadaka na mace ba tare da ta nemi shawarin mahaifinta ko kuma mijinta ba. Idan ƙarƙashin mahaifinta take, ya halatta abinda ta mallaka mallakinta ne ta yi sadaka da shi ba tare da ya mata umarni ko ta nemi shawarinsa. In ƙarƙashin mijinta take, ya halatta ta yi sadaka da abinda yake mallakinta ko da mijinta bai mata umarni ba, ko da bata shawarce shi ba. Shawartan yana da kyau, amma inda bata shawartan ba, bata yi laifi ba a makanga ta shari'a. Matar Abdullahi dan Mas'ud ta tashi za ta yi sadaka, sai take ba shi labari ga dukiya nan ta fitar ta zakka za ta yi sadaka da ita. Sai ce to ai ki bani kawai mana, tace a ba zan baka ba sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta tambayi manzon Allah, manzon Allah ya ce kwarai ki bashi. Bashi din akwai fa'idoji guda biyu. Na farko, sadakar ki ta karbu gurin Ubangiji. Na biyu, kin ƙara sadar da zumuntan da ke tsakanin ku ke da mijinki, ma'ana kin ƙara danƙon soyayya, da kuma zumunci zai ƙara gwabi tsakanin ki ke da mijinki. Fa'ida ta 15 da za mu ɗauka daga wannan hadisi, hadisin ya karantar da mu kwaɗaituwa wajen gode wa ni'imar Ubangiji. Wato hadisin ya kwaɗaitar da mu mu zama masu gode wa ni'imar da Ubangiji subhanahu wataala mana. Ta ina muka fahimci wannan? Da annabi ya ce mafi yawan makamashin mutum mata ne, da wannan sahabiya ta yi tambaya, annabi ya ce kun fiye yawan korafi. Kenan ana so ka zama mai jinjinawa ni'ima, ni'ima da Ubangiji ya maka. Idan kana jinjinawa bisa ga ni'imar da Ubangiji ya maka, to wanda kake zaune tare da shi ba za ka ga bakin sa ba, ko da an samu wani tseko ko akasi. In ka waiga baya za ka ga ai akwai ni'imomi masu tarin yawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maka. Fa'ida ta 16 da za mu ɗauka daga wannan hadisi da muka karanta. Hadisin yana karantar da mu cewar tsari da karantarwar addinin Musulunci, wanda a kansa manzo Allah ya ɗora sahabbansa, shi ne rashin gwamutsuwa tsakanin maza da mata a duk wani taro da za a yi. Gurin maza daban, gurin mata shi ma daban. Fa'ida ta kusa da ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta. Hadisin yana karantar da mu cewar idan liman zai kuduba, ana so ya kuduba sa ne a tsaye, kamar yadda muka yi bayani a kuduba sallar Juma'a. Ba a so mai kuduba ya zauna sai dai in akwai larura. In akwai larura dan sai a ce babu laifi, fattakullaha mastata'tu, ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon. Fa'ida ta ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta. Hadisin yana karantar da mu zurfin fahimtar matan sahabbai. Allah ya yarda da su. Allah maɗaukakin sarki ya musu zurfi na fahimta ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zubo waɗannan bayanai, suka fahimci ina bayanin ya dosa, kuma nan da nan suka yi ƙoƙarin nema wa kansu mafita. Allah ya yarda da su. Hadisi na gaba, muna da lokaci.
An umatiyata Nusaybah al-Ansariyah radiyallahu anha qalat amarna tani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama an nukhraj fil idain al-awatiqa وذوات الخضور وذوات الخضور وعمر نعم وعمر الحيدة نعم أن يعتزلنا مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البقرة من خدرها وحتى نخرج الحيدة فيكن خلف الناس. نوكم
فيكبرنا
فيكبرنا خلف الناس. نعم فيكبرنا خلف الناس بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
وانا حديثي يأتي عن أم عطية نصيبة الأنصارية. أنصامو دقى أم عطية وانا ألكن يرتشي أم عطية amma sunanta Nusaybah bintu Ka'b al-Ansariya, ɗaya daga cikin matan mutan Madina. Dama mun san mutan Madina laƙabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu shine al-Ansar, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Wannan laƙabi ne na musamman Allah ya musu saboda jinjina da yayi bisa ga gudunmawa da taimako da suka bayarwa al-muhajirun lokacin da suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina. Sai Allah ya musu wannan laƙabi na jinjina bisa ga wannan nagarta tasu. To ita Ummu Atiyya tana cikin jerin mata na sahabbai mutan Madina, wanda asalin sunanta Nusaybah bintu Ka'ab, kamar yadda a cikin wannan hadisi ya bayyana mana sunanta Nusaybah, yace al-Ansariya cikin al-Ansar.
wato ba ansariya cikin mutan Madina. Galibi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yazo fita yaki takan yi kwadayin a fita wannan yaki tare da ita. Mun san mata suna da gudunmawa da suke bayarwa a fagen yaki. Idan an raunata musulmi cikin musulmai, mata ake kawo wa su yi masa magani, wanda ya jikkata su suke bashi taimako na gaggawa. To kaga wannan ya nuna cewar fita da su filin yaki yana da muhimmanci. Sukan yi kokarin shayar da wanda ke bukatar ruwa cikin mayaka na musulunci. To Ummu Atiyya sautari da dama in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fita yaki takan yi kwadayin fita tare da shi dan ta bada tata gudunmawar. Sannan kuma daga cikin nagartatta ita tana cikin waɗanda suka wanki ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab. Shi yasa riwayarta ta zamanto abun dogaro wajen bayani kan wankan gawa, musamman wankan gawa wacce take mace. Riwayar Ummu Atiyya da ita ake dogaro dan lokacin da ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab ta rasu, Ummu Atiyya tana cikin waɗanda suka wanke ta, kusan ma ita ta jagoranci wankan Zainab. To duba yanan da manzon Allah ya musu yadda za su wanki Zainab, ta hakaito mana ta yadda mu ma a yau in an zo wanke gawa musamman mace za a bi wannan hanya da suka bi wajen wanke Zainab, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya dora su akan wannan turba. Ta yi riwayar hadisai waɗanda suke masu tarin yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wasu daga cikin sahabbai, kamar yadda ita ma wasu daga cikin sahabbai sun yi riwayar hadisi daga gurinta, sa'annan kuma tarin tabi'ai sun yi riwayar hadisi daga gurinta, Allah ya daidaita. Wannan hadisi hadisin ta ne, daga gare ta aka samu hadisin. Qalat ta ce, umirna, an umurce mu, wane ne ya umurce su? A nan mawallafin wannan littafi ya fassara wa take nufi da cewar an umurce su. Ya ce ta'anin nabiyya sallallahu alaihi wasallama, tana nufin mai umurta shine manzon Allah, kenan manzon Allah ne ya umurce su. Me ya umurce su da shi? An nukhrija fil idainil awatika, mu fitar da ƴan mata zuwa filin idi. Wato kar su bar ƴan mata a gidaje su ce a ita ai budurwa ce, zuwa da ita filin idi akwai hatsari, akwai fitina. A umurni ta kanas annabiya musu su fitar da ƴan mata daga gidaje zuwa ga filin idin, an ce al'awatik, budurwai. Haka ake faɗi? Budurwai ƴan mata ko? ƴan budurwai ko? Budurwai jam'i ne na budurwa. ƴan mata duka duk jam'in su ne. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce su fitar da ƴan mata budurwai kenan zuwa ga filin idi. Wa zawatil khuduri, da kuma ma abota bukka bukka. Galibi a wancan zamani mace a bukka ake sa ta, musamman in za a yi tafiye-tafiye, akwai ɗan ƙaramin bukka da ake sassakawa ko a kera, sai mace ta shiga ciki, sai a ɗauki bukkan, sai a aza kan raƙumi in an tashi za a yi tafiye-tafiye. To ma abota waɗannan bukkoki su ma manzon Allah ya yi umurni a fita da su filin idi, su halarci filin idi. Wa amara al-huyyada an ya'tazilna musallal muslimina, amma kuma masu jinin al'ada. Huyyad jam'i ne na ha'id, ha'id wacce take mai jinin al'ada ita kadai, jam'in su kuma huyyad, mata masu jinin al'ada. To tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umurni an tashi fita, a fita da dattawa da tsofi da ƴan mata duka a fita da su filin idi, kaga a cikin su ba za a rasa masu jinin al'ada. To shine Ummu Atiyya take bada labari cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni ga mata masu jinin al'ada, an ya tazilna musallal muslimina, su nisanci gurin sallan mutane musulmai kenan. Yanzu za a je da su filin idi, amma su suna can nesa da gurin sallah, kar su iso gurin sallah kenan. Ko da mace bata da tsarki, annabi yayi umurni a fita da ita filin idi, kar a killace ta a gida. Wa fi lafzin, a cikin wani lafazi kuma daban na Ummu Atiyya, tace kunna nu'maru an nakhruja yawmal idi, tace mun kasance ana umurtan mu mu fita ranan Idi su fita ina zuwa ga filin Idi suwa mata kenan ana umurta suwa ke umurta su manzon Allah manzon Allah yana umurta su yace ku fita fa ku fita fa ku fita kenan fitan su wajibi ne fitan mata filin Idi wajibi ne kenan tunda manzon Allah ya umurce su su fita filin Idi ba mu zo mu duba mas'alar tace hatta nukhrijal bikra min khidirha hatta kai ta kawo mu fitar da budurwa daga dan bukkanta galibi budurwa takan killace kanta sama da dattijuwa to duk da yadda take killace kanta itan ma fakar abatta a gida a fita da ita filin Idi yace wa tace wa hatta nukhrijal hiyada kai hatta ma mata fa masu jinin al'ada su ma an ce mu fidda su daga gidajen su a tafi filin Idi mecece hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake umurni cewar a fita da mata kar a basu a gidajen su har ƴan mata har ma masu jinin al'ada ga hikimar nan Ummu Atiyya za ta bayyana mana hikimar ita ce fayukabbirna bitakbirihim wannan haka yazo ni a kofin da ke hannuna na sai ya dan bambanta da naku kadan fayukabbirna bitakbirihim amma naga kofin na'am akwai kuskure akwai kofin da yake da kuskure cikin sa na'am fayakunna wannan akwai kuskure ciki fayukabbirna bitakbirihim su matan hikimar da ta sa aka ce su fita filin Idi dan su kabbara da kabbarorin musulmai kenan kar a basu a baya wannan kabarbarin da ake yi ranan Idi su ma mata su Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to wannan hikima ta farko kenan da ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni in an tashi fita filin Idi a fita da mata gaba ɗayan su hatta ma masu jinin al'ada dan me dan su yi kabbara da kabbarorin musulmai a filin Idi wannan yana daga cikin dalilai da malamai suka dogara da shi kan cewar mace koda batta da tsarki ya halatta ta ambaci sunan Allah mafi girman ambato kuma shine karatun Qur'ani suka ce za ta iya karatun Qur'ani tunda anan an ce fayukabbirna bitakbirim za su yi kabbara da kabbaran musulmai kuma cikin su akwai masu jinin al'ada amma duk da haka annabi ya ce su fita su je ayi kabbara da kabbaran musulmai tare da su wayad'una bidu'aihim hikima ta biyu kenan da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni a fita filin Idi da mata har ma masu jinin al'ada dan su yi addu'a da addu'o'in musulmai kenan su ma kar a bar su a baya su yi kabbara da kabbarorin musulmai ko da batta da tsarki su yi addu'a da addu'o'in musulmai ko da basu da tsarki yarjuna barakata zalika al-yawm suna fatan albarkar wannan rana kenan kar a batta a gida ta rasa albarkar wannan rana da za a iya dacewa da ita a filin Idi yarjuna barakata zalika al-yawm wa tuhuratahu suna fatan albarkar wannan wuni da kuma tsarkin da ke cikin wannan wuni din wannan sune hikimomin da suka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni a fita da mata filin Idi da ƴan mata da ma mata da basu da tsarki to anan gurin lokaci ya kure mana akwai mas'ala wacce take da muhimmanci wannan umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yana nuna sallar Idi wajiba ce tunda hatta mata da ba a lazimta musu zuwa salloli guda biyar da ake a masallaci ba kamsu salawat amma anan ran Idi annabi yayi umurni a fita tare da su kenan wannan yana nuna sallar Idi wajiba ce to wannan mas'alar ita ce za mu tashi kanta idan Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa za mu duba mu ga menene hukuncin sallar Idi shin sallar Idi sunna ce ko ko wajiba fitan mata filin Idi tunda annabi yayi umurni shin fitan nasu wajibi ne ko kuma sunna ce abubuwan da muka faɗa wanda suke daidai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bayani na farko jan hankali ne yake nema a ƙara yi wa jama'a musulmi dangane da al'amarin sallah, musamman sallar jam'i. Ibada ce wacce take da girma kwarai da gaske gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda Allah madaukakin sarki ce fa idat ma'anantum fa aqimus sala wa idat ma'anantum fa aqimus sala. Idan kun samu cikakkiyar nutsuwa to ku tsai da sallah. To saboda haka wannan yake nuna duk wani abu da zai tafiyarwa mai sallah nutsuwarsa ba a san sa, saboda Allah ya sanya sharadin tsai da sallah shine in an samu nutsuwa. Saboda haka duk abin da zai tafiyarwa mai sallah da nutsuwarsa ba a san sa. Daga ciki akwai ƙara na kiran waya. To yana daga cikin girmama wannan ibada ta sallah a yayin da bawa ya zo ya yi la'akari da wannan. Kar ya zamanto ya shiga sallah ya bar wayarsa a kunne ta yadda za a iya kiransa, kiran kuma zai iya ɗauke hankalin waɗanda yake sallah tare da su. Wani zai iya rage masa nutsuwarsa, wani ma zai iya tafiyar masa da nutsuwarsa gaba ɗaya. Alhali kuma Allah ya ce in kun nutsu to ku tsai da sallah. Ku kaga wannan laifi ne kwarai da gaske a shari'a ta musulunci, musamman in ya zama mutum da gangan yayi. Sai dai in wanda yayi bisa mantuwa to wannan da sauki an masa afuwa dangane da abin da mutum yayi bisa mantuwa. To amma wanda zai yi da gangan, wannan ko shakka babu ya aikata laifi. Sannan kuma wannan ibada ta sallah yadda Allah ya daukake ta, shi bai daukake ta kamar yadda Allah ya daukake ta ba. To kuma wannan alama ce da take nuna raunin imani na bawa, idan ya zamanto Ubangiji ya daukake abu kai kuma abun baka dauke shi da wannan girman da Ubangiji ya bashi ba, alama ce ta nuna raunin imani da kuma karancin takawa na bawa. Bawan da ya zamanto mai imani mai takawa shine ke girmama duk abin da Ubangiji ya girmama. To wannan ibada ta sallah, musamman sallar jam'i, Ubangiji ya daukake ta, ya girmame ta. To wajibi ne akan kowane musulmi shi ma ya zamanto yadda Ubangiji ya girmama wannan ibada, shi ma ya girmama ta. Kuma daga cikin girmama ta ƙauracewa duk wani abu da zai rage wa masu sallah nutsuwarsu, ko kuma ma ya tafiyar musu da nutsuwar tasu. Wannan ƙauracewan alama ce da cin alamomi na girmama wannan ibada ta sallah, kuma alama ce da take nuna imanin bawa da takawarsa. Wa alaikum assalam. Wato abu ne da bai kamata a ce na mantawa ba, babu a gurinsa. Haka. Dangane da watsa karantarwar mata a social media, da yawa daga cikin malamanmu suna ga babu hikimar haka din. Wasu ma ba sa ganin halarcin mata ta fito bainar jama'a ta yi karatu a ɗauka a yaɗa. Da yawa daga cikin manyan malamanmu suna da fahimtar rashin halarcin haka din, saboda babu karatun da mace za ta zo ta isar wanda za a rasa namiji da zai isar da wani. Sannan abu na biyu, tabbas mai ce akwai fitintinu da suke tattare da ita a lokacin da aka yaɗa karatun nan. Idan wani yana bibiyan karatun,
dan amfana ne wani kuma wani abu daban yake kallo ba wai karatun ba wani muryar ta ce kawai yake burge shi to sai zamanto amfanin da ake fatan samu daga karatun mace da za a yada shi sai kaga sharrin wani lokaci ko sai kunnan doki ko kuma sharrin yafi amfani ko da ta bangaren wasu mutane amfanin suke dubawa to wasu kuma sharrin suke duba wani usulubin ta ne zai burge shi wani kuma muryarta wani kuma yanda take gabatar da abu shine zai burge shi kaga wannan kuma in aka shiga wannan babi fitina ta shigo to sai zamanto in karatun su ne su ya su mata ba tare da an yada shi wa duniya ba to wannan babu laifi amma musamman a wannan zamani da muke ciki tabbas babu alheri wajen yada karatuttukan mata ni ma ina da wannan fahimtar kuma da yawa daga cikin malamanmu suna da wannan fahimtar cewar ba alkhairin yada karatuttukan mata saboda duk abin da za ta yada akwai malaman da suka fita maza wanda za su gamsar da wannan babi din in kuma karatu ne wa ƴan uwanta mata ba da bukatuwar sai an yada shi a social media da na kirki da na banza kowa na bibiya wannan shine abin da sayyidina Umar yayi kokarin nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya sanya shamaki tsakanin matansa da maza me dalili yace ya dukhulu alaihinna barrun wa fajirun kowa fa shiga kansu yake ya rasulullah da na kirki da na banza na kirki idan ya shiga ya san kimar su amma na banza ba bai san kimar su ba annabi ka sa shamaki tsakanin shigan maza gidanka na kirki da na banza annabi sallallahu alaihi wasallama bai dau mataki da wuri ba a take sai Allah ya saukar da ayatul qur'ani wacce muka karanta ta dazu cikin karatu Allah ya ce annabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna a wani gurin kuma yace fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab in wani abu kuke so ku tambaye su to ba sai kun shiga gurin su ba kuna daga waje za ku tambaya wani ko yana nan a baya nan ya fita to ku juya ku tafi abun ku ba sai kun shiga gurin su sai aka sanya shamaki tsakanin matan annabi ba iya su ba ma da ƴaƴansa ba iya su ba ma da mata mu'mini da maza to saboda haka wannan dalili ne da yake nuna cewa ba buƙatar a dauke karatuttukan mata ai ta yadawa a social media ba amfani ko da akwai amfani ta wasu gurare to akwai tutarwa kuma ta wasu gurare الله تعالى اعلم نعم عليكم السلام نعم Na'am mai tambaya yana tambaya dangane da hikima cikin hikimomi da suka sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni a fita filin idi da mata har ma wanda ba su da tsarki shine su halacci kabarbari da ake yi na musulmai to tambayar da yake ita ce shin matan da za su fita zuwa ga filin idi za su iya fara kabbarar tun daga gida a hanya har a isa filin idi ko kuma sai an isa ne ake yi wannan fiskar tambayar ta farko kenan fiskar tambayar ta biyu shin har bayan idi za a iya ci gaba da kabbara ko da mutun ya dawo yana zaune a gida zai ci gaba da yi ko kuwa daga idi din ya yanke to fiskar tambayar ta farko za su fara kabbara tabbas tun daga gida a hanya ma ana ta yi sannan har a isa filin idi sai dai ya kamata muryoyin su su mata kar ya zama irin muryoyin maza akwai bambanci za ta yi kabbaran amma tana jiyar da kanta ba tare da ta daga sauti ba Allah ya hana mata irin wannan Allah madaukakin sarki ya ce qul lil mu'minati yaghdudna min aswatihinna ko ka ce wa mata mu'minai su sassauta muryoyinsu katta daga muryarta ta yadda wanda zuciyarsa akwai rashin lafiya zai karkata zuwa gare ta a lokacin da yaji muryarta fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad wanda zuciyarsa akwai rashin lafiya kwadayi ya shige shi ya raka yaji abun ya masa ya burge shi to sai su sassauta muryoyinsu a hanya zuwa idi har a isa filin idi din kar ya zama irin na maza to fiskar tambayar ta biyu shin in an yi idi kabbarar ta yanke ko kuma za a ci gaba wannan ya danganta daga sallar idi zuwa idi yanzu idan ka dauki sallar idin azumi muddan kabbaranta takaitacce ne sabanin sallar idi ta talayya sallar idi ta azumi kabbararta tana farawa ne daga lokacin da aka ce an ga jinjirin wata na Shawwal ma'ana watan sallah yau an kai azumi 29 an sha ruwa sai aka ce ai an ga jinjirin wata na sallah gobe sallah to daga nan kabbarar sallar azumi yake farawa maza da mata duk za su yi ta yi a gida da wannan a cikin wannan dare har a tashi da asuba ana ta kabbara har a tafi filin idi ana ta kabbara ana idan da idi kabbara ta kare wannan a sallar idi na azumi ke sallar idi kuma na layya kabbaran nasa sun kasu kashi biyu akwai kabbara wacce bata da iyaka sakakkiyar kabbara wanda koyaushe kawai za a yi ta yi akwai kuma kabbara wanda aka sa mata gurare da lokatai kabbara wacce bata da iyaka ta sallar idi na layya tana farawa ne ranar da aka ce yau ɗaya ga watan Zulhijja watan layya ya kama yau ɗaya ga wata to daga nan kabbara mara iyaka ta fara ba za ta ƙare ba sai ranar 14 ga wata idan rana ta faɗi to nan kabbara mara iyaka ta ƙare ita kuma kana zaune za ka yi kana kwance za ka yi hanyar tafiya kasuwa za ka yi hanyar tafiya ofis za ka yi kana zaune a ofis ba aikin da kake za ka yi wannan ibada ce mai girma gurin Ubangiji ba ta da iyaka ba lokaci kowane lokaci za ka iya yi sannan kuma ba a haddade ba wannan wacce kabbara wacce ba ta da iyaka to sai kuma kabbara da aka sa mata iyaka tana farawa ne daga ranar Arfa bayan an idar da sallar asubahi za a yi kabbara bayan azhar a yi bayan la'asar a yi bayan magriba a yi bayan isha a yi sannan idan aka je sallar idi aka dawo dama mun ce sakakkiyar kabbara kana hanyar zuwa idi kana yi a dawowa kana yi to wannan kuma wanda suke da gurabe ne muke magana ana farawa ne daga ranar Arfa bayan an idar da sallar asuba an idar da azhar an idar da la'asar magriba isha gobe ranan sallar layya an idar da asuba za a yi an idar da azhar za a yi an idar da la'asar za a yi magriba isha har zuwa rana ta 14 in an idar da sallar la'asar kabbara ta kare wannan wanda yake da guraben yin sa kenan mun kula mun fahimci wannan bayani sallar layya ita kabbaranta yana da yawa yana fara tun daga ranan 1 ga watan Dhulhijja a ci gaba a yi ta yi har zuwa ranan Arfa har jajiberin sallah har ranar sallah za a tafi sallah sallar idi ana ta yi an dawo daga idi ana ta yi har ranar 11 12 ran 13 zai kare ba 14 ba ina cewa ran 14 ranar 13 ga wata kabbara za ta kare to sai kuma wanda aka sa masa gurabe shine wanda ake bayan sallolin farilla shi kuma yana fara ne daga ranar Arfa bayan sallar asuba ya kare ranar 13 bayan sallar la'asar to kaga ya bambanta da na azumi ana saukowa daga idi kabbara amma na layya koda an sauko daga idi kabbara bai kare ba za a ci gaba da yi wurin ranan sallallahi ana takabbara, wurin ranan sha daya ana takabbara. Shine ma'anan fadin Allah wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ku ambata Allah a kwanaki wadanda suke kididdigaggu. Ran sha daya ana ambatan Allah ana takabbara, ran sha biyu ana kabbara, ran sha uku ana kabbara. To zai kare tare da sallar la'asar na ranan sha uku, wallahu ta'ala a'lam. Abubuwan da muka fada waɗanda suke daidai, Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka, wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu, ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Allah ya datar da mu da datarwarsa. Abubuwan da suka fi ƙarfinmu Ubangiji ya iya mana. Masu buƙatu a cikinmu Ubangiji ka biya musu buƙatunsu na alkhairi. Waɗanda suke da damuwoyi Ubangiji ka yaye musu. Masu fama da jinya Ubangiji ka ba su lafiya. Ya Ubangiji ka wanzar da aminci cikin wannan ƙasa tamu, ka amintar da musulmi a duk inda yake. Duk wasu kudurori a wannan ƙasa tamu da suke da nufin kuntatawa bayinka, ya Allah ka rusa waɗannan kudurori. Allah kar ka bada nasara cikin su. Allah ka taimaki musulmi a duk inda yake, ka ɗaukake shi akan kafiri. Ya Allah ka ƙaskantar da kafirai, ka wulakantar da su, ka nuna musu ikonka da buwayarka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin. اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب يهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب يهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب يهزمهم وانصرنا عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.